Educative.
RM Show in Uganda.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Laraba 21 ga watan Agustan 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa cutar ƙyandabiri ta yi sanadin mutuwar mutane biyu a ƙasar Kamaru. Kamar kowane daren ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Sulan Mumuna Barmake gabatarwa, inda yau shirin ya duba batun yunkurin inganta rayuwar nakasassu a Najeriya. Kamar yadda muka yi alkawari, yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Shin ko me kuka sani game da cutar ƙyandabiri? Sannan waɗanne irin matakai kuke ɗauka don kare kai daga kamuwa da cutar? Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma kafin nan, ga Hawwa Sharif da labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da dare ga labaran duniyar. A yammacin jiya Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kammala ziyarar shekaru na tara a yankin gabas ta tsakiya, inda ya ce Isra'ila da Hamas na bukatar gaggauta a cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Kafin ya bar Doha, Blinken ya ce babu sauran wani ɓata lokaci wajen ceto rayukan waɗanda ake garkuwa da su da ke cikin mummunan hali. Ya ƙara da cewa lokaci na kwacewa ganin a kowace rana mata da maza da yara na shan bakar wuya a Gaza ba tare da isasshen abinci da magani ba, sannan suna cikin haɗarin jin ciwo kuma mutuwa a faɗan da basu ji ba basu gani ba a kan shi kuma basu da ikon tsaye da shi. Bayan zuwan shi Isra'ila a farkon makon nan, Blinken ya gana da jami'ai a biranen Al-Qahira da Doha, inda ya ce Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya amince da kudurorin da masu shiga tsakani Amurka, Qatar da Masar suka gabatar masa. Kasashen Australia da Indonesia sun amince da wata sabuwar yarjejeniyar tsaro da za ta bunkasa haɗin gwiwar soja tsakanin kasashen biyu makwabta da ke yankin Indo-Pacific. Yarjejeniyar haɗin gwiwar tsaro za ta ba sojojin kasashen Australia da Indonesia damar yin aiki daga kasashen juna. Prime Minister Australia Anthony Albanese ya shaida wa manema labarai a Canberra cewa ƙasar shi na amfani da iyakar ruwa mafi girma da Indonesia. Albanese ya ce sabuwar yarjejeniyar za ta inganta tsaro a yankin Indo-Pacific.
It will be a vital plank for our two countries to support each other's security, which is vital to both.
Zai kasance muhimmin falle ga kasashenmu biyu wajen tallafawa tsaron junanmu, wanda ke da muhimmanci ga kasashenmu duka da ma zaman lafiyar yankin da muke da shi baki daya. Greg Fairley, professor ne a fannin ilimin kimiyyar siyasar Indonesia a jami'ar ƙasa ta Australia, ya shaida wa hukumar yaɗa labaran Australia cewa yarjejeniyar na da muhimmanci matuƙa.
Indonesia has been historically reluctant to enter into extensive military.
Indonesia ta riƙa yin sanya a baya can wajen kulla wata yarjejeniyar soji da wasu ƙasashe. Don haka muke ganin wannan yarjejeniyar na da alamun samar da dama mai muhimmanci tsakanin dakarun sojin ƙasashen biyu. A gabanin ziyarar da yake shirin kaiwa Ukraine, Prime Minister India Narendra Modi ya yi kiran da a dawo da batun zaman lafiya da kwanciyar hankali, inda ya ce a shirye yake ya bada gudunmawa ga yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin da ake tsakanin Russia da Ukraine. A ranar Juma'a ne ake sa ran Modi zai yi tattaki zuwa Kyiv bayan ya ziyarci Poland, inda zai tattauna da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky makonni bayan ziyarar da Prime Minister na India ya kai wa tsohuwar abokiyarsa Moscow da ya janyo kakkausar suka daga shugaban na Ukraine. A watan Yuli ne Modi ya haɗu da shugaban Russia Vladimir Putin a rana guda da Russia ta kai wani harin makami mai linzami da ya faɗa kan wurare uku da ya kaikaita da ya haɗa da asibitin yara a Kyiv da ya kashe fararen hula da dama. Shugaban na India ya kira mutuwar yaran da lamari mai karye zuciya. To sai dai masu sharhi sun ce hotunan Modi da aka nuna yana rungumar shugaban na Russia abin kunya ne. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata motar bus dauke da alhazai mabiya Shi'a daga Pakistan zuwa Iraki ta fada a tsakiyar Iran, inda mutane akalla 28 suka halaka. Wani jami'in agajin gaggawa ya ce hadarin ya afku ne a daren Talata a yankin Yards na tsakiyar Iran da ke wajen birnin Taf mai tsawon kilomita 500 kudu maso gabas da babban birnin kasar Tehran. Iran dai na ɗaya daga cikin masu mafi munin sufuri a duniya, inda mutane 17,000 ke rasa ransu a duk shekara. An dai ɗora alhakin hadarin akan ɗimbin rashin bin dokokin hanya, ababen hawa marasa lafiya da rashin ayyukan samar da agajin gaggawa a yawancin yankunan karkararta. Alhazan da yana kan hanyarsu ta zuwa Iraki ne domin bikin Arbim na tunawa da mutuwar Sayyidi Hussein. Thailand ta gano wani mutum dauke da cutar kandabiri da ya taho daga Afirka ya shiga kasar a makon jiya, da ke jirin sakamakon gwajin da aka yi mishi domin gane matakin cutar a jikin shi, cewar wani jami'in hukumar kare yaduwar cututtuka a yau Laraba. Mahukunta kasar ta Thailand na bada muhimmancin gaske ga lamarin ganin mutumin mai shekaru 66 dan asalin Turai mazaunin kasar ta Thailand ya shigo kasar ne a ranar 14 ga watan nan na Agusta daga wata kasa Afirka inda cutar ke yaduwa. Kamar yadda Director General na sashen kula da kare yaduwar cututtuka a kasar, Tongche Karehita, ya shaidawa kafar labaru ta Reuters. Tongche ya ce bayan sokowar mutumin daga jirgi bai yi wata cuɗanya mai yawa ba da sauran jama'a, ya isa kasar da misalin karfe 6 na yammaci, kuma gari na wayewa ranar 15 ga watan Agusta ya garzaya zuwa asibiti domin ganin likita.
Hawwa Sharif aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Yayin da wasu kasashe a fadin duniya ke ci gaba da daukan matakai kan cutar kandabiri mai saurin yaduwa, ma'aikatan lafiya a kasar kamar ta ayyana dokar ta ɓaci a bangaren lafiyar jama'a. Ma'aikatar da ta bada rahoton cewa wasu mutane 5 sun kamu da cutar, yayin da wasu 2 suka mutu. Ga rahoton da wakiliyarmu mai Manatu Sadauta aiko mana.
Mutane 2 sun mutu sakamakon kamuwa da cutar kandabiri a Kamaru, sanarwar da ministan kiwon lafiyar jama'a Dr. Manauda Malashi ya fitar, kuma ya samu rahoton zargin mutane 36 dauke da wannan cutar, amma an samu tabbacin mutane 5 da suka kamu da cutar mpox din a yankunan Bonge, Buya, Limbe da suke jihar Kudu maso yamma da kuma gundumar Njikwa da Bamenda da ke arewa maso yammacin Kamaru. Baya ga haka akwai jihohin litoral da tsakiya da kuma gabashin kasar da suke cikin jerin wurare da cutar ta fi kamari a kowace shekara. Cuta ce mai yaduwar gaske tsakanin mutum da mutum, wanda ana kyautata zaton ta samu asali ne daga dabbobi. Karin bayani daga likitar fata na asibitin Lakentini da ke birnin Douala, Dr. Odette Siga. Cutar dai ana samu ne wajen dabbobi irin su birrai da ɓeraye. Tun shekaru 60 aka samu mutum da wannan cutar, abin da yasa aka ayyana a matsayin cutar da ta addabi duniya, saboda cuta ce mai haɗarin gaske, yana kai ga a rasa rai da kusan kashi 17 cikin 100 saboda haɗarin ta. Dr. Manauda Malashi dai ya ce dole ne a sanya ido sosai kan halin da Kamaru take ciki game da yaduwar wannan cutar. Har ila yau dai Dr. Odette da ƙarin haske.
La transmission
cuɗanya da dabbobi masu ɗauke da cutar ko mutum da ya kamu da ƙwayar cutar ta hanyar jinyar wani mara lafiya, kuma tana bayyana ne a jiki ta hanyar ƙuraje masu fitar da ruwa da ke cike da ƙwayoyin cuta, ko kuma mutum da ke ɗauke da ƙwayar cutar mpox din ya yi atishawa a fuskar mai lafiya. Haka zalika taɓa kayan mara lafiya, sannan mutum zai fara jin zazzabi, ciwon gabobi, ciwon kai da kuma ciwon cikin makogoro. Har yanzu dai hukumomin Kamaru ba su dau ƙwararrun matakai kan wannan cutar kandabirin ba. Ana taka tsantsan ne musamman yadda kasashe irin su Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, musamman ma makwabtan Kamaru kamar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da Nigeria da ke fama da wannan cutar.
A gaida Maimuna Tisadau da wannan rahoton. Yanzu yau za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku ne kan ko me kuka sani game da cutar kandabiri, sannan waɗanne irin matakai kuke ɗauka don kare kai daga kamuwa da cutar. kafin wannan ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sulai Mumuni Barma. A wani yunkurin inganta rayuwar na kasassu a Najeriya, wata kungiya mai zaman kanta ta bada tallafin kekunan gurago a jihar Jigawa.
Kekuna din nan yanzu an riga an ba da 900 for now, na masu bukata ta musamman. Ci gaba zai yi ba wai a karshe shi ba kenan insha Allah.
A yankin Ashantin Ghana, shugabannin masu bukata ta musamman na alfahari da nasarorin da aka samu dangane da ayyukan inganta rayuwar wannan rukuni na jama'a.
Wanda suka nemi ilimi kuma yanzu aka da nake magana, akwai titoci kamar ni da nake magana ga dai ne ga cikin titocin, muna da yawa cikin kasar Ashanti.
Sanin muhimmancin abun hawa a wajen mutanen da Allah ya jarabce su da rashin kafafuwa, yasa kungiyar Wofan bullo da wani tsarin tallafawa masu bukata ta musamman da kekunan gurago a jihohin arewacin Najeriya. Wannan wani yunkuri ne da ke hangen baiwa irin waɗannan mutane da suka hada da ɗalibai da masu sana'o'in hannu damar kai da kawo ba tare da fuskantar wani tsaiko ba. Guragun jihar Jigawa na daga cikin waɗanda suka amfana da wannan tallafi. Abdulrashid Abdulaziz shine mai kula da sha'anin kuɗi a Wofan.
A project wanda Wofan da ya dubi wa Mastercard Foundation suke funding dishi. Part of it shine inda za a tallafawa mutane masu bukata na musamman. Kowa ya san mutane masu bukata na musamman mutane ne da mutane suna da ja musu ciki, ba su a integrating dishi su shigo cikin mutane. Amma abun da a cikin basiran da Allah ya ba Hajiya Mama, wato Hajiya Dr. Salamatu Garba, shine yanda za a yi a taimake mutanen nan, a gansu kamar mutane, kowa mai san cewa su ma mutane ne, su ma su yi abubuwan da mutane suke yi, su ma za su yi karatu, za su yi shugabance kungiya, za su yi duk wani abun da mutane suke yi. A saboda haka ne aka tallafa ma wannan mutanen da kekunan gurago guda 40, guda 20 a nan local government din jahun, guda kuma 20 a local government na ringin. Kama a jiya an yi celebrating a jihar Kaduna, yau muna yi a nan Jigawa, ana yi a Kano, ana yi a Bauchi, ana yi a Gombe insha Allah, kuma ana yi a Federal Capital Territory. Kekuna din nan yanzu an riga an ba da ina ga wurin guda 900 for now, na masu bukata ta musamman. Ci gaba zai yi ba wai a karshe shi ba kenan insha Allah. Mutanen da suka amfana da wannan abubuwa din su yi kokari, su yi amfani da shi yanda ya kamata. So wanda suke sponsoring wannan project din, in sun ga cewa ana amfani da shi yanda ya kamata, zai ba su kwarin gwiwa, zai ba su kwazo na kara wani abu a kai shi insha Allah.
To mata masu fama da rashin kafafu ne suka karbi wannan tallafi na kekunan gurago, suna masu nuna farin ciki game da haka.
Sunana Maryam Mudan Gidan Sani, karamar hukumar Rimi. Tuni dai ba ni da kafa ne, an tallafa mana da shi saboda muna hawa kasa, muna shan wahala, amma yanzu an ce mata mana wahalar ta zamto babu, Allah ya saka ranar alkhairi, muna godiya. Hajiya Salamu Sirinci, Allah ya saka mata da alkhairi, Allah ya jikanta jikanya ta ya gafarta mana ta mutar. Saratu Kabiru Bingo, nazo wannan guri ne domin a bani wannan abin da nake kai. Shi wannan dai abin nan sosai zai tallafa mana wajen zuwa makaranta da kuma inda muka ga damar zuwa. Duk inda kaga damar zuwa kai ra'ayin zuwa kai ma zaka je, domin kana da abin da zaka hauya kai ka. Ina yaka dai ɗan haka dai sana'o'i na yara haka, abubuwan yara za a zo gida a siya haka. Sannan kuma sana'ar da nake son yi domin ta zama dogaro gare ni shi sana'ar ɗinki. Na fara koyon ɗinki kuma ina so in ci gaba domin in taimakawa kaina, ba sai na dogara da kowa ba.
Sunana Imra Kawu, jahun Lokar Ganni. Hajiya da ta bude mana wannan kungiya, muna godiya, muna sake godiya. Allah ya albarka, Allah ya albarka wannan kungiya ta Wofan. Allah ya ba mu, Allah ya sa mai amfani ce wannan keke da ka ba mu, Allah ya sa mai amfani ne, Allah ya sa an ba mu asa'a. Ina sana'ar gyada da tufakar tabarma, asusun bankin da aka bude mana tallafin akawo bankin zuwa, ina ta ana ciro mu, ina yin sana'a tana tafika.
Suna na Balki Al-Assam daga Kali, karamar hukumar jihar. Bani da kafa, ina yin dan wake, ina yin kitso. Sosai tana tallafa min wajen ci da yara wajen da kuma nima kaina gaba da ina samu sosai. Ina kiran al'umma dan Allah wannan Allah ya rubuta musu ba irin wannan biwa ta ba su zai kyamar kuma Allah ne yimi Allah da yake yi mu kuma Allah kowa da shi baka san biwar da Allah ya yi mana ba. Gaba da yin wan juna da haka Allah. Wani
kaza tawaya halitta tai dai. Abin ta babbal wasa baya juyayi.
To bari mu je Ghana inda bayanai yake fayyace nasarorin da aka samu a yankin Ashanti a yunkurin inganta rayuwar na kasassu da kuma yadda suka dage don ganin sun bada gudunmuwa a ayyukan ci gaban al'umma kamar yadda za a shi a karshen hirar Hamza Adams da Alhaji Abdulbasit Hamidan.
Naga cikin nasarorin ne mun fayyace sakakkanin wa'anda ba su neman aiki ma suna zaune ne suna barace yanzu mafi yawancin su sun dogara ne da shi wannan common fund da muke batun shi suna zuwa su amshi su biya ma kansu bukata wa'ansu kuma ne suna neman wannan tallafin nan shi su je su nemi ilimi kaman last week haka shi da naje karaman hukumar mu nan na Askoran Mampon cikin mazaban manga naje na fight ma wasu su ma lamarin fisin su ya yana nan aka je aka ba su je su nemi ilimi sa'annan akwai wayanna kuma mun je mun koya musu ne ina yake yin sabulai da ina yake yin sabulun wanka da ruwan wanki kayan wanki bayan an wanke shi tunana daga shawaje ranga ga after wash aka ake kiran su duka an kokura musu su da yawa kuma yanzu suna dogaro ga kansu ga wannan aikin da suka koya through workshop da muke organize musu da ababa naga cikin wannan suka nemi ilimi kuma yanzu aka da nake magana akwai titoci kamar ni da nake magana ga dai ne ga cikin titocin muna da yawa cikin kasar Ashanti muna da yawa kwarai sa'annan akwai wanda kuma Allah ya taimake su ma kusan ma lawyers na ba su da yawa dai amma muna da su to wanga duka na cikin nasarorin da muka samu insha Allah.
Masu sauraro nan zamu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin Abdulrashid Abdulaziz na kungiyar Wafan a Nigeria da Abdulbasit Hamidan na kungiyar masu bukata ta musamman a yankin Ashantin Ghana da producer Julie Lizas Gresham. Ni Suleiman Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
A gaida Sule. To yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayar muku bayyana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau tambaya ce mai cewa shin ko me kuka sani game da cutar kyandabiri sannan waɗanne irin matakai kuke ɗauka don kare kai daga kamuwa da cutar. Kamar yadda muka ce lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Waye a kan layi daga jihar Kaduna? Hello na Kaduna kana jin mu?
Ina jin ka sunana Ibrahim Alarama Rigacikun.
To Ibrahim Alarama Rigacikun menene ra'ayinka?
To ra'ayina dangane da wannan cuta gaskiya cuta ce mai matukar illa ga al'umma gabaki ɗaya. Fata na dai hukumomin lafiya su gaba da wayar da kan al'umma akan yanda ita wannan cuta za a kauce mata da kuma gudun yaɗa ta al'umma gabaki ɗaya. Gwamnati kuma ta ba da kariya da kuma matakai da gaggawa don ganin cewa an dakile wannan cuta da bazuwanta a ko'ina gabaki ɗaya.
To mun gode Ibrahim Alarama Rigacikun. Yanzu za mu je jihar Kano. Waye a kan layi?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Da wa muke magana? To ina ganin mun rasa wannan layin. Da fatan za a ci gaba da dawa muke magana. Sorry,
an ce kuna magana dan Sharifu Jirin Jirgin Kudu wa Rashi Bangare kenan yake karama kuma kwatagoro da nan jihar Niger.
To muna jin ka.
Alhamdulillah gaskiya duk da yake mu san wannan ta kan cutar mu da yake mutanen karkara ne amma wannan bibiyan masana waɗanda suke fasarawa waɗannan ababen shi tayin abin da kariya da ake tunani cewa kowane mai kariya wanda zai kare kanshi da wannan cuta gaskiya muna bibiya ko da lokaci idan kafa ta irin naku muna fatan Ubangiji Allah ya kawo mana sauki, kawo mana sauki, Allah kuma kare mu da wasu cututtuka da ke kasa a Najeriya ba kira da duniya ba kira. Ina fatan Allah ya sa ka cikin
lafiya. To amin, mun gode dan mutan Niger. Yanzu zamu leka jihar Nasarawa. Waye akan layi?
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum salam, da wa muke magana?
Alhamdulillah, kana tare da babawo mai awago ne na cikin garin Gitata.
To babawo, muna jin ka.
Alhamdulillah, wannan lazima wa bin wannan abin da aka kawo, wato hakikanin gaskiya wannan al'amari sai dai mu yi ta'addu, kaga cututtuka suna tabbato mu a kowane lokaci, sai dai ka ji ana cewa ga wannan ga wannan. To abin da ya kamata a yi, ina kira kai mu ga baki ɗaya, wato mu rika tauraron magana da gwamnati take yi, saboda akwai ma'ana wannan fasari. Kaga in aka ce sun ba da wasu shawarwari, to yana da kyau a ce mu kuma mun bi ta. Insha Allah, rabin da muka bi ta, za mu iya samun sauki a tsawon da fangare. Na kuma gode da fatan za ta ci.
To mun gode babawo. Yau dai maudu'in da muke tattaunawa akai, to gashi mun samu kira daga jihar Bauchi. Waye akan layi? To muna jin ka, menene ra'ayinka? To muna jin ka.
Kana magana da Alhaji Haruna.
To Alhaji Haruna,
Alhaji Haruna biyu a kar masa a karamar kuma gama a jihar Bauchi.
To Alhaji Haruna, muna jin ka, menene ra'ayinka? Ko wani irin matakai kake dauka?
Ina da wannan cutata. Mu ba wani mataki da muke dauka, tunda dai mu addinin mu ya hana mu cin biri, mun san Allah da Allah zai kare mu da kamuwa da wannan cutan. Allah da ba za ta kama mu ba, insha Allah. Ba wani mataki da muke dauka, sai dai muna kiyaye abin da Allah haramta mana mu bari, kuma Allah da cikin ikonsa zai tsare mu, insha Allah.
To amma shin me kuka sani game da wannan cutar?
Mu a nan da yake a karkara muke, ba mu ma gaskanta ta ba har ga Allah.
To muna godiya Alhaji Haruna. Yanzu za mu leka jihar Taraba. Waye akan layi a jihar Taraba?
Daga masu tanko a jihar Taraba.
To muna jin ka.
Kaman hukumar gasar local government.
Muna jin ka, menene ra'ayinka?
Muna ba da shawara ne, ya kamata a dinga kawata mu masu cin wannan abubuwan, su dinga saurarawa cin wannan abubuwan, saboda shi suke yaɗa mutane wannan abubuwan. Saboda haka ya kamata ku dinga ba da shawara wa gwamnatoci, suna ba da shawara wa al'umma.
Mun gode dan mutan jihar Taraba. Yanzu za mu leka jihar Katsina. Waye akan layi?
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum salam, da wa muke magana?
Barka da wuni, sunana Ashiru, ina kira daga Katsina, Katsina kurfi local government.
To Ashiru, muna jin ka, menene ra'ayinka ko kuma me ka sani game da cutar ƙyaddan biri?
To gaskiya mu dai abinda za mu fata Ubangiji Allah ya kare mu daga wannan cututtuka.
Amin.
Allah ya kawo tsare na gaba kuma wanda suka kama, Allah ya ba su laya.
To amin, mun gode. Yanzu za mu je a jamhuriyar Nijar. Waye akan layi?
Assalamu alaikum.
Amu alaikum salam.
Suna tare da umma mala alin shabban kulan murya arewa a dogon da cikin jamhuriyar Nijar.
To muna jin ka.
Abin da annan ra'ayi na tafi ga wannan abin, ya kamata a sa likitoci. Ke da tsare ne mutane kan kamar sun ja na shi da suke a kare kamaru. Ya kamata su ta ga san su bi ha ai ne da ta da wannan kinda ta ci na wannan biri. Ko sabi da nuna ni sai ba murya kare kamaru, kamar Najeriya ya kamata a tsira ko tarawa.
To mun gode. Yanzu za mu je jihar Bauchi. Waye akan layi? Muna jin ka.
Hello?
Hello, muna jin ka. Da wa muke magana?
Yawa, to ni da Mustapha.
Okay Mustapha, menene ra'ayinka ko kuma me ka sani game da cutar ƙyandan biri?
Gaskiya ni san cutar ƙyandan biri ne, ban amince ma da ita ba kwata-kwata a sha'anin al'amuran duniya na duniya da suke faruwa tun daga farko zuwa yanzu. Na haka ne ban ɗauke ta da wani muhimmanci ba, ko kuma da wani kariya, ko kuma da wani abu da za ta yi a fakin ɗin mutane, musamman irin cututtuka kamar su hawan jini, diabetes, ciwon malaria.
To Mustapha daga jihar Bauchi, mun gode. Za mu je jihar Niger. Waye a jihar Niger?
Ina magana da injiniya mai gero makeri kwantagowa jihar Niger.
To injiniya mai gero, muna jin ka. Me ka sani game da cutar ƙyandan biri?
Andalli Allah ki mana kariya, kuma likitoci su ba da gudunmawa akan matakin da za a ɗauka. dan abin da muka fata dai Allah ke mana kariya saboda ana cikin wani hali kuma ake ga wata cuta ta shigo kaga akwai matsala dan haka dai muna kuka ga Allah Allah ke mana kariya akan cutar wannan dare.
To amin, mun gode injiniya mai gero daga jihar Niger. Yanzu za mu lika jihar Gombe, waye a kan layi?
Bello Alhassan ne daga Kaltungo.
To Bello Alhassan, muna jin ka, menene me ka sani dangane da cutar kyandabiri?
Kyandabiri da ya yi na gani kamar amamala ne da su da ake amamala da su da cikin da ake yi ya sa yake kawo mana wannan damuwan.
To amma wani irin matakai ya kamata mutane su dauka domin kare kansu daga kamuwa da cutar?
Waɗannan abubuwan sannan kuma su yayi waɗanda suka kamu a kai su wani wuri a keke su a basu a wurin a basu magani.
To mun gode Bello Alhassan daga jihar Gombe. Yanzu za mu leka jihar Niger, waye a kan layi?
Ibrahim ne wakilin wula a garin Maigode a Kimba, jihar Niger.
To Ibrahim, muna jinka.
To hakikanin gaskiya mu da bamu san wata cuta ta kyandanburi ba, haka aka muna da corona, aka zo aka ce corona har ta wuce, inda ba ƴan murar da muka saba ba, bamu ga wata cuta corona ba. Haka kuma kyandanburin nan gashi yanzu in kirkiro wata cuta a ce kyandanburi. Kuma a gaskiya kamar mu nan Najeriya dai ba wani wanda za ka gani ka ce sai nuna maka da ake nufi da cutar kyandanburi, sai dai muna roƙon Allah muna kariya.
To amin Ibrahim mai wankin hula, muna godiya. Yanzu za mu leƙa garin Ibadan, waye a kan layi?
Salamu alaikum.
To muna jinka.
Ina kira ga mutanenmu gaba ɗaya na Najeriya da yi ƙoƙari mai yadda da abin da daktoci da ke gaya muna. Sannan mu kwace tsafta, tsafta kalanta tana iya kawo shiruta irin waɗannan shiruta. Sannan ruwan Allah malaman makarantun yan allo, to Allah su kula da yara, a yi musu tsafta, a yi musu wanka da zuwa a shafa musu mai. Ina fata Ubangiji Allah ya kare mu da wannan cuta, kuma gwamnatin Najeriya ta yi ƙoƙari ta kawo mana magani. Allah ya tsare mu kuma Allah ya kiyaye.
To amin, mun gode. Waye daga jihar Kwara?
Assalamu alaikum warahmatullahi. Mai magana Bello Garba ina wasu kutu a Najeriya daga nan Kwara.
To Bello Garba,
ina kira ga jama'a da su yi takatsantsan da abin da shi kula da tsafta. Sai da muka duba irin wannan cuta, rashin tsafta to shi ke kawo ta. Dan ya kamata a kula da ruwan sha, ana tsaftace wurare, da kuma shi kansa mutum ya zan yana kula da yin wanka da sauransu ko shi akai-akai akan kai. Dan rashin tsafta yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo irin wannan cuta.
To masu sauraro, mun gode da jin ra'ayoyinku, da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To Muhammad, a taƙaice, a yammacin jiya Talata ne sakataren harkokin waje Amurka Anthony Blinken ya kammala ziyarar shi karo na tara a yankin gabas ta tsakiya, inda ya ce Isra'ila da Hamas na buƙatar gaggauta cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Kafin ya bar Doha, Blinken ɗin ya ce babu sauran wani ɓata lokaci wajen ceto rayukan waɗanda ake garkuwa da su da ke cikin mawuyacin hali. Ƙasashen Australia da Indonesia sun amince da wata sabuwar yarjejeniyar tsaro da za ta bunƙasa haɗin gwiwar soji tsakanin ƙasashen biyu makwabta da ke yankin Indo-Pacific. Yarjejeniyar haɗin gwiwar tsaron za ta ba sojojin ƙasashen Australia da Indonesia damar yin aiki daga ƙasashen juna. Prime Minister Australia Anthony Albanese ya shaida manema labarai a Canberra cewa ƙasar shi na amfani da iyakar ruwa mafi girma da Indonesia. Albanese ɗin ya ce sabuwar yarjejeniyar za ta inganta sha'anin tsaro a yankin na Indo-Pacific. A gabanin ziyarar da yake shirin kaiwa Ukraine, Prime Minister India Narendra Modi ya yi kiran da a dawo da batun zaman lafiya da kwanciyar hankali, inda ya ce a shirye yake ba da gudunmawa ga yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin da ake tsakanin Rasha da Ukraine. A ranar Juma'a ne ake sa ran Modi zai yi tattaki zuwa Kyiv bayan ya ziyarci Poland, inda zai tattauna da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky makonni bayan ziyarar da Prime Minister na India ya kai wa tsohuwar abokiyar shi Moscow da ta janyo kakkausar caccaka daga shugaban na Ukraine.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Leathers Gresham da kuma engineer mu ta yanzu Sa'ida Hamdun daga nan birnin Washington DC, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sayi ni lafiya. Ma'assalam.